بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قال هذا مو أديدي ونرانا تلاهدي ونرانا الهميس goma ga watan jumada thani shekara ta 2046 wanda yake 12 ga watan Disamba 2024 miladiya ana majalisi namu na kitabu tauhid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab mun ba manta ba muna cikin babi da malai ya kulla mana tawakkali wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minin mun tsaya a inda malai ya kafa hujjar ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah al-aya وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه wannan aya da malai ya kawo ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah ta'ala ke jan kunnin ma'aiki cewa Allah ta'ala ya isar maka kuma Allah ta'ala shi ya isar ma wato wanda suka bi ka daga cikin mu'minai wannan abin da ake magana Allah ta'ala ya isar ma ma'aiki kuma ya isar ma mu'minai anan ba ana maganan Allah ta'ala ya isar ma ma'aikinsa kuma mu'mine ma sun isar masa ba Allah ta'ala in an duba Qur'ani baya hada zakanin wannan isarwa yace Allah ya isar maka kuma wani ma ya isar maka baya hadawa Qur'ani su mu'mine abinda Allah ta'ala ya bada labari shine wato suna taimakon addini shi yasa malamai suka ce lafazin al-hasbu ko al-kafi mutum baka cewa Allah ya isar maka kuma kace wani ya isar maka kace Allah ya isar min sannan wani ya isar min dinda mu a Hausa yana da dan fadin ma'ana amma da yawa daga cikin malamai sun ce lafazin hasbiyallahu kadai ake fada ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya wa man yatawakkala 'ala Allahi fa huwa hasbuhu fa inna hasbakallahu huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin dinda kaje ana maganan al-hasbu zaka ga ana maganan Allah ta'ala ne shi kadai Allah ta amma in yi magana mu'minai sai a faɗi cewa mu'minan su wato suna taimakon addinin Allah ne Allah yana cewa wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allahu huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin idan suna son su haince ka to Allah ya isar maka sai bai ce mu'minai sun isar maka ba amma da yayi magana mu'minai sai ya ce kuma shine ya karfife ka da mu'minai da nasararsa ashe kaga ta'ayyiri da annusura shine mu'mine ke yi karfafan ma'aiki karfafan addini taimakon addini wannan mu'mine na iya yi amma isarwa wannan wato malamai suka ce aiki na zuciya baki daya kaga anan tunda Allah ta'ala ya bambanta hasbunallahu wa ni'mal wakil ya bambanta lafazin isarwa da kuma lafazin taimakon addini suka ce tawakkali da kuma cewa Allah ya isar maka wannan aiki na zuciya aiki na zuciya wanda bai kamata a sarrafa shi zuwa ga wani ubangiji ba tunda abinda mutum ke yi yace Allah ya isar masa shine yana maida lamari zuwa ga asalin mai lamarin yana maida lamari zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala shike kaddarawa kuma wato shi kadai ne zuciya ke dogaro zuwa gare shi to wannan shine ma'anar dogaro shine kuma ma'anan wato Allah kace Allah ta'ala ya isar maka shi yasa Ibn Taymiyyah da shi da wasu malamai suke cewa lafazin al-hasbu da al-kafi bai halitta kace Allah ya isar min sannan kuma wani ya isar min ba ko da kaga zaka iya cewa ba dan Allah ya ga dama ba sannan kuma kai ma ka ga dama wani ana iya fada saboda kowa na da garin damansa ubangiji na da garin damansa shi kuma bawa na da garin damansa da ya halitta masa daidai garin daman bawa yana karkashin garin daman ubangiji amma shi lafazin isa kace Allah ya isar min to wannan yana da alaka ne da wato ratayin zuciya ta yi ta dogara zuwa ga asalin mai lamarin suka ce to kaga wannan baya bukatan ka ce Allah ya isar min sannan wani ya isar min saboda Allah ta'ala shine kamalalle shine mai kirtikakken iko wannan sa kuma wato tawayayye ne Allah ta'ala wato wadata da kuma cika da kamala siffarsa ce ta zatin sa shi kuma bawa bukata da yake da shi da kuma gajiyawa siffa ce ta zatin sa yanzu idan aka ce za mu mutum tashi babu kube da kafa ba zai tashi ba in aka ce ya dauko abu kuma bai da hannu ba zai iya daukowa ba idan aka ce wato iska za ta lan babu ita baki daya to ba zai iya rayuwa ba shi kaga shi wato bukata sufa ce ta mahalukai amma shi ubangiji kuma kamala kuma sufa ce ta shi shi sufa ce ta zatin sa kamar yadda kuma gajiyawa kuma sufa ce kuma ta mahaluki shi yasa malamai suka ce lafazin alhasb kace Allah ya isar min to kamata yayi tunda tana da alaka da ratayen zuciya Allah ta'ala kadai za a yi ma wannan sai malai ce wa an ibn abbas hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas qala yace hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan aya ta Allah ta'ala ya isar mana kuma madalla abin dogaro in zama shine Allah qala ha ibrahimu ita ce kalmar da ibrahimu ya fada shina ulqiya fin nari a lokacin da aka jefa shi wuta yace hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga bai ce Allah ya isar mun ba sauran malaiku su ma su isar mun sai ce Allah ya isar mun wa qala ha muhammadin kuma manzo Allah shine ya fada shine qalu lahu lokacin da aka samu wasu suka zo suna tsorata ma'aiki da mabiyansa yayin da yace masa innan nasa qad jama'u lakum lalle mutanen fa sun tara sun yi muku taron dangi fakhshawhum ku ji tsoran su fazadahum imanan wannan sai kara musu imani wa qalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ta'ala shi ya isar mana kuma madalla da abin dogaro ya zama shine Allah rawahu al-bukhari wa an-nasa'i imam al-bukhari da nasa'i suka rubuta wannan hadisi anan kaga akwai girman masha'anin tawakkali shi ma anan kaga kamar da dai muka fada mazala bai ce hasbunallahu kuma mu'mine ba hasbiyallahu wal mu'minin bai fada ba hasbiyallahu wal mu'minin bai fada ba sai ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil to shi lafazin dogaro da kuma lafazin isa kace Allah ya isar mun wannan kadai malamai suka ce ana yi ma ubangiji ne kadai saboda yana da alaka ne da dogaron zuciya yana da alaka da wato abinda zuciyar za ta kai ma asalin mai lamari shine ubangiji amma wannan ubangiji bai kamata wato wanda yake mai tauhidi ya ce wa ya dogara da shi ba duk da kamar yadda na faɗa mu a Hausa dogaron tana da ɗan faɗi faɗi mai wato faɗin ma'ana in ka kwatanta da tawakkal tawakkul tawakkul galibi yana da alaka da dogaron zuciya ne zuciya ta zama ta dogara zuwa ga Allah ta'ala wanda shi zai kare ta wannan fadin cewa wato hasbiyallahu wa ni'mal wakil ko hasbunallahu wa ni'mal wakil da aka ce annabi Ibrahim ya faɗa kuma aka ce ma'aikin mu shi ma ya faɗa yayin da masifu ta kunno musu wannan yana nuna maka wannan shine aiki na wato manya-manyan masu tauhidi yayin da wani jarabawa ya zo musu to ba sa tsayawa suna kallon wato ƴan tsakiya su za su koma suna kallon asalin mai koro abin ne wato za su daina kallon alwasa'id wasa'id shine ka rika kallon sababi in wane ya zo watakila a samu nasara wani wane ya zo watakila a samu kwarin yin wannan masifa to su yayin da masifa ta zo to sun daina kallon sababi sun daina kallon wanda ke ɗan tsakiya za su koma kallon asalin wanda zai isar musu zai zama wato shi ke azurtawa kuma shi zai cire musu wannan wato jarabawa da suka tsinci kansu a ciki kaga annabi Ibrahim watakila a lokacin inda wani ne ba annabi ba annabin Allah ba zai koma yana kallon waye zai taimake shi yake tare da shi a tauhidi amma annabi Ibrahim a cikin wutan a daidai wannan lokaci kuma imanin sa take garari ya garau ya mai da lamar zuwa ga ubangiji kuma ya dogara ga ubangiji sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil manzo Allah Qurayshawa sun yi masa taron dangi har daga baya an zo an yaki inda suka so su fuzge manzo Allah da shi da manya-manyan sahabbansa ba su iya yi ba sun koma daga baya kuma suka ji cewa bari su dawo su kara wato cimma wannan manufa din manzo Allah kuma ji da haka shi ma bai kasa abu ya bai tashi ya tafi wanda ya tunkare su aka samu wasu sun gaya musu cewa ai ga yana sun zo muku taron dangi shikenan kawai mazala da shi da mabiyan suka dinga na ta suma hasbunallahu wa ni'mal wakil to she kaga wannan kalma ana yayata ta ne lokacin da aka samu jarabawa duk lokacin da aka samu jarabawa to a lokacin ne ya kamata a samu bayin Allah na gari suna ƙara koma zuwa ga wannan kalma suna nuna ma ubangiji cewa ba su da wani tsimi ba su da dabara ba su da wani ƙarfi ba su da wani abu da za su yi a ƙarfin su asalin me yi wanda zai taimake su shine ubangiji to shi ba bawa shi kuma Allah ta'ala yayin da bawa ya musu irin wannan to a daidai lokacin kuma shi zai ga wato bawan zai ga irin taimakon da ubangiji zai masa wanda baya tsammani wannan kadai abin da ubangiji ke nema bayin Allah su yi shine su nuna sun dogara gare shi da gaske shi kuma ubangiji mutukar sun dogara gare shi za kuma su ga wato irin yanda wato ubangiji zai musu wato amshi kware da gaske na addu'o'in da suke masa wazalla kamar da ya tabbata a cikin hadisin Jami' at-Tirmidhi sunan Ibn Majah Muslim Imam Ahmad hadisin Umar bin Khattab daga manzo Allah yake manzala yake cewa law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr inda kuna dogaro ga Allah ta'ala kamar mafi cancantan dogaro da ya kamata a gare shi da ubangiji ya azurta ko kamar yanda yake azurta tsuntsaye taghdu khimasan wa taruhu biqana tsuntsu shine kullun yayin da wato ya tashi zai samu kula gaba da komai a cikin sa bai ajanabobi amma kuma yana da yakinin cewa yayin da zai dawo da yamma to ya cika kullun sa fal to shi kuma ubangiji abin da ke nawa yi shi masa kenan kar ka rika jin cewa wani da ubangiji ya sanya shine sababi to in babu shi babu wannan arziki baki da duk yanda kake cewa wani na baka arziki to ka rika halartowa a zuciya cewa in ma ba shi ubangiji kuma bakin da da ubangiji ya tsaga ba zai hana mushi abinci ba in babu shi ubangiji zai koro maka ta wata hanya kuma yayin da ya ji haushi ce ya daina baka to a daidai lokacin kuma ubangiji zai koro maka wani kuma ka ji yaqini ga ubangiji kuma ubangiji ba zai tarzata ka ba wannan shine abin da manzo Allah yake nuna mana cewa law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana kullun tsuwi bai taba wato bai taba cewa ba zai samu arziki ba bai taba nuna ma ubangiji zatan sa ba cewa yau dai in nafita ban samu ba zai iya fita a samu ne kama shi tashi ake ji zai za ya samu wannan amma kullun shi fitan da yayi ji yake yi ubangiji ya riga ya rubuta mushi arzikin sa kuma zai samu ba kuma ya tsayawa yana wato yana kokarin munafasa yana kokarin wato jin cewa me yasa aka ba wancan tsuntsuni ba bada ba baya ma ubangiji wannan dan abin da ya samu to zai gode ma ubangiji kuma ya dawo gobe kuma ya zai samu wanda yafi na wannan wata kila baya tsayawa yana yin munafasa yana wato kokarin fito na fito da abin da ubangiji ya ba wannan sa tsuntsaye ba sa yin wannan saboda haka wato sai ya zama tawakkali kamar yadda malamai ke faɗa shine wato hakikanin tauhidi kuma shike raba tsakanin mumini wanda yake da tauhidi da wanda yake mushriki wanda yake ma ubangiji yake tara ubangiji da wani wajen dogaro ko dai shirka karami ko shirka babba kamar yadda muka faɗa tawakkali idan aka yi ma ubangiji shirka a tawakkali zai zama shirka karami zai zama shirka babba idan mutum yayin da ya zama dogaran shi da wani ubangiji dogaro ne na bai daya yana ganin cewa har wannan mutumin shi kadai zai iya yi masa ko kuma ya dauki kamalan ubangiji ya ba mu wannan mahaluki to kaga wannan yayi shirka shirka babba in kuma ya rata da ga wannan shi sababin ne amma duk da haka yana da jin cewa ubangiji shike sama to yanzu wannan zata iya zama shirka karama zata iya zama kuma kabiya min kaba irin zunubi gurgurdan yanda ta zama ta zauni a zuciya saboda haka dai bayi na gari su suna dogaro ga ubangiji ne kuma suna daukan cewa duk yayin da aka samu wani yana nuna dogaransa ga wanin ubangiji to wani bangare na shirka wannan haka bayi na gari sai dauka kuma wannan haka hakikanin abin yake saboda yayin da ka dogara ga wanin ubangiji kaman ka ce ne ubangiji shi din zai iya maka wani abin da ubangiji bai maka ba Ibn Taymiya yana cewa wa ma raja ahadun makhluqan aw tawakkala alayhi illa khaba dhannuhu fihi ba a taba samun wani mahaluki ya dogara ga wani Allah ta'ala ba sai wannan mutumin watan wata rana ya zo ya tabar da shi kowa ya shi kuwa duk yanda yake ji kuwa domin za a samu wani lokaci da ya gizo yana da al'amal yana da cikakken fata mai faffadan fata amma a samu wannan mutumin ba zai iya masa ba kaga khaba dhannuhu fihi to kuma ta yaya bai samu haka ba imta bai ce fa innahu mushrikun saboda ya yi shirka ga Allah ta'ala da ya dogara ga ubangiji shine kadai wanda wato baya toza tabawansa baya sa bawansa ya zama a tabi Allah yana cewa man yushrik billahi fa kaannama kharra minas samai fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq Ibn Taymiya ya kafa hujja da wannan aya da yana maka cewa mutukar ka dogara ga wani Allah ta'ala to lamarin ka fa dole dama a tabi zai zama duk wanda ya shirka ga ubangiji kamar ya fado ne daga sama fa takhtafuhu at-tayr sai a samu wasu tsuntsaye masu fauce wato a halittu kamar shaho ko wani abu su fauce shi kaga bayan da za a yi rabauta auta wa bihir rihu fi makanin sahi ko kuma iska ta je ta jefa shi a wani waje manisancan waje kaga shi ma babu yanda za a iya ribata to wannan shine misalin wanda ya shirka ba zai taba samun rabo ba kai ma Allah shirka a soyayya ko shirka a tsoro ko shirka a tawakkali ko shirka a bauta babu yanda za a yi wanda karataya fatanka gare shi karabauta zaka samu a daidai lokacin da kake jira kake sanya maka wani abu shi zai tabar da kai ba zai iya ba ko dai zama ya baka a cikin wato kamar wanda ya fado daga sama wasu daga cikin halittu wanda suke fauce muta fauce ababan halittu a sama kamar shaho ko wani abu da yake kama da wannan su fauce ka kaga za su kashe ka ko kuma ita wannan iskar take ta kai ka mahalakanka to kaga wannan duka yana nuna maka cewa dogaro ga ubangiji wannan shine abin da ya kamata bawa yayi ya zama ya kauda kanshi da kallon wanda ke da tsakiya ko da wannan da tsakiya zai iya bashi wani arziki to kada ya dinga zama yana kalin wannan din tsakiyan shine kadai arzikin sa ke hannunsa ya riga ganin cewa ubangiji shine arzikin yake koro masa arzikin sa in ya zai dogaro kuma ya dogaro ga ubangiji shi kadai Allah ta'ala ya sanya dogaron mai zama ga Allah ta'ala shi kadai ne ba da sauran halittu ba mala ce fihi masail a wannan babi akwai masaloli al'ula na farko anna tawakkula min alfara'id tawakkali yana daga cikin farillai wato yace farillai daga cikin abin da yake wajibi ga bayi su dogara ga ubangiji shi kadai mala ya kira shi da alfara'id saboda yana daga cikin abin da ke bambanta masu imani da wanda ba masu imani ba ya zama tawakkali yana daga cikin fara'id saboda Allah ta'ala cewa yi innamal mu'min alladhina idza dhukira Allahu wajad qulubuh da yi can gaba sai ce wa ala rabbi tawakkalu da yayi magana mu'minai yace mu'minai sune waɗanda idan aka ambaci ubangiji wajilat qulubuhum zukata zasu rawarawa can karshe yace wa ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangiji kuma masu dogaro ne ashe kaga wanda bai dogara ga ubangiji ba kaga bai zama mu'mini ba to tunda kuma ace bai zama mu'mini ba ya nuna maka wannan abun wajibi ne shi yasa mala yace anna tawakkul min alfara'id sai abu na biyu fadin sai yace annahu min shurutul iman kuma ya daga cikin shartan imani saboda dai wannan kamar yadda muka fada wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah kadai ne zaku dogara in kun zama mu'minai wanda bai dogara ga ubangiji ba kaga bai zama mu'minai ba Allah ta'ala ce in kun zama mu'minai ya kawo jumla shartiyya sannan abu na uku athalitha na uku tafsiru ayatul anfal tafsirin suratul anfal wannan ayatul suratul anfal ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah ta'ala ya shela ta cewa ya isar maka Allah ta'ala ya isar ma ya isar ma wato annabin sa ya isar mu'minai cewa idan suka hakkaki imani suka yi tauhidi to zai taimake su kuma zai zama ya kare su daga sharrin ma wato magaftan su koda ko wasu magaftan nasu suna da adadi makamai masu yawa suna da adadi mai yawa to amma Allah ta'ala mutukar muka dogara gare shi zai isar mana wannan shine abinda ayatul suratul anfal take nuna mana ar-rabi'a na hudu تفسير الآية في آخرها تفسير آية أكرشنتا شيني دي وانا آية نسوة الأنفال سي الخامسة نبيار تفسير آية الطلاق تفسير سوة الطلاق شيني إن الله تعالى كتوى ما يتوكل على الله فهو حسبه دو وان دي دو غرق ألا تو الله تعالى يا إسر مسا وانا دي دينا نونا مكا وتو تيوى أبنجي شي كريني أكي تيوى يا إسر مباوة باع تيوى وان باوة يدو 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 نشيدا عظم شأن هذه الكلمة جرمان شأن شوا حسبنا الله ونعم الوكيل جرمان تا وأنها قول إبراهيم صبر إتتي مجانا دع النبي إبراهيم يعي عليه الصلاة والسلام ومحمد كما إتتي مجانا أن محمد يعي في الشدائد يعي أنني وتكاغا وني أن ما جرمان شأن وانا كلمة شوا ألا كري أكي ميتا دي يعي أنني أنني تو أبن لا من يعي تاوى أباكنا مشين حسبنا الله ونعم الوكيل hasbuna Allah wa ni'mal wakeel mutakar ana yin wannan to kaga Allah ta'ala zai kawo faraji zai kawo yayiwan wannan tsanani da ake da shi wannan tsanani da muke da shi musamman a kasan nan in muka dogara ga ubangiji yayin da muke cewa hasbuna Allah wa ni'mal wakeel mu fada da gaske mu fada yayin da mu ji cewa ubangiji da gaske mun riga mun saduda mun yanke duk wani wato shirka da muka yi masa a baya na ji cewa wani zai iya kawo gyara din mun yanke wannan ba zai iya ba mu ba za mu iya ba amma mu mai da lamarin zuwa ga ubangiji kuma mu fada da gaske cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel to za mu gani Allah da ya kubutar da annabi Ibrahim a cikin wuta yana da shine dai sadaka mu da muke a Najeriya yanzu muna samu yau mu ci gobe mu ba mu ci ba kashi kaga idan muka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel da gaske ubangiji zai fitar da mu daga wannan dan wuta ai take yake za ta ci mutum amma ya fada wannan kuma ubangiji zai tsayar da shi to amma yunwa ko ba take yake bane yau ne ka race lafiya gobe ta cika gobe ta kaza har dai daga bata ci wasu ta bar wasu ta ci wasu ta bar wasu to amma in muka fara cewa ma ubangiji hasbunallahu wa ni'mal wakil da gaske to lalle ubangiji zai fitar da mu muna dai yin wato gaggawa ne yanzu kamar ku duba ku gani wadannan abubuwa da yanzu aka samu a Syria wannan shi shugaban ya riga an kawo da shi dan Najeriya wani lokaci da kanin kamar mu mun fi kowa wato zama cikin bala'i to kai irin bala'in da aka dan jarabce ka da shi mu gashi muna iya dan motsawa muna ci muna sha muna dai samun zaman lafiya ko yaya dai to ka duba kaga shi yanzu wanda ake fitowa daga wannan zanzana gidan kurku na sandanaya da ake fada wanda zaka samu an fito da shi shi tsammani yake yi ma tun yanzu wanda yake mulkin shi uban wannan din ne shekara 50 baya tun yana shekara dan 10 aka fito da shi yanzu ya shekara 60 da wani abu shi tsammani yake tsabar bala'i da ba shi bai ma san me ake faruwa me ke faruwa duniya ba kuma yayin da aka je ita inda wanda suke bin yanayin labarin za su gani shi wannan kurkuku wani kurkuku ne aka yi shi mai tsabar zalunci a ciki dan tsabar zalunci in dai ka shiga ciki to sai Allah kawai sai Allah kawai fitowanka sai Allah ba za a sanya wani hali kake ciki ba za a yanda ka san bayi haka ake ma mutane a wurin wani wani wasu bayi ma sun fi sufi gata to amma mu a Najeriya kaga duk baya ga halar turcewa wasu na irin wannan rayuwa yanzu wasu haka sai aka ga suna ta fitowa ana ta bada labarin irin karamin kisa da ake a wannan waje kawai lokaci guda za a iya cewa kawai wane wane an riga kawai a wani kotu na sirri an yanke musu hukuncin kisa a gaisu wannan mugun kurkuku a kashe su baki da kuma kurkuku ne wanda har yanzu ana ta bi ma an rasa gane wato sirrin da ke cikin kurkuku na kurkuku kobobin shiga kansa ma har yanzu sirrin ma kurkuku ba a gane ba ta shi kaga bai kamata mu zama mummuna ma ubangiji zato bai dan Allah ya jarabce mu hasbunallahu wa ni'mal wakil ita ce dai za mu ta yi wasu jarabawoyi da muke da shi amma akalla gashi yanzu muna yawo wasu mu daidai za a ce ana ta fama da rashin kaza da kaza da kaza da kaza amma wallahi in kana jin abubuwan da ake faɗa kuma da ƴan Syria nan da sauransu yanzu musamman da abubuwan da suka faru a yanzu an ce ka tsammanin mu to muna cikin aljannar duniya to kuma banda shi Syria in ka bi wasu garuruwa haka zaka ta gani hatta wasu daga cikin shugabannin da aka faɗa hanbar da su lokacin da aka yi waɗannan juyin juya halin da illa iyaka ana gaya mutane juyin juya halin ba lalle ya kawo wani alheri yanzu kaga su waɗannan ƴan Syria tun 2011 suke fama nawa aka kashe miliyoyi haka yanzu waɗanda suka zauna a garin ma ba su da yawa kusan ninkin baninkin su duk sun fita wasu an kashe su duk ya aka kashe saboda kawai mulkin sa gashi kuma ƙarshen alewa kasa kuma ya sauka to shi yasa ake cewa mutane a dai a ci gaba da hakuri irin hakurin shine dai kawai za a iya yi sai a ta addu'a ubangiji shine ubangijin mu kuma shine ubangiji su kansu waɗannan manyan manyan shugabanni man suke galla za mutane azaba in aka yi hakuri aka ta addu'a Allah ta'ala sai kawo faraji to ka duba kaga irin waɗannan masifa da ake ta gani a Syria wallahi wani in kana karantawa sai kaga in mutum da bai da wato karfin hali sai ya fuka yanda masifa da suka fada a yanzu kuma ake kan masifan ita kanta jarabawa ma na nan tunda har yanzu ba a san ya me za a kawo inda za a ci gaba da mulkin ba yanzu karfin mata wasu hawa za su shigo ciki don haka sai an taya su da addu'a wani san zuciya zai shigo ciki wani zai ce mu ne ba da shi aka yi ma duk wannan taratsin ba amma zai ce shi za a yi waɗannan abubuwan da shi za a kafa mulkin da shi za a kaza da shi za a kaza din a ci gaba da kuma halin da ba shi ake so ba kamar yadda muke gani a Libya kamar yadda muke gani a Masar da sauransu Allah ta'ala ya kawo mana mafita mallaka ya gama mana wannan babi sai ce babu qaulin lahi ta'ala afa aminu makar Allah fala ya'manu makar Allah illa alqaumul khasirun wa qaulihi wa man yaqnaqu min rahmati rabbih illa ad-dallun mallaka sai ya shiga wani babi sabo da Allah ta'ala yake cewa afa aminu makar Allah sun amintu ne daga makar na ubangiji fala ya'manu makar Allah illa alqaumul khasirun babu wanda yake amintuwa daga makar na ubangiji sai wanda yake mutane ne masu asara wanda suka yi asara wannan babi mallaka ya kawo saboda ya ƙara ƙarfafa abin da ya gabata na babukan baya karfin mata ya kawo babi na wato bukata da ake da shi gabawa ya tsantsanta ma ubangiji soyayya cewa kuma yayin da ya gawa ma ubangiji da wani mahaluki wajen soyayya to yanzu shi ya ubangiji zai bar shi ga wannan wanda yake so din tunda shi ubangiji kamar yadda aka sani baya daukan tarayya mana amila amalan ashraka fihi man ghairi taraktuhu wa shirkahu to bayan nan kuma sannan kuma sai mala ya biyin tashi da maganar al-khawf in ya so ubangiji to ba zai mishi soyayya ne soyayya na gajiyawa ba dole kuma a fage daya kuma ya rika cewa kuma yana tsoron ubangiji yana tsoron azaban sa yana tsoron fushin sa yana tsoron kuma tabe wanda ubangiji zai yi masa yayin da wato bai nemi tawfikin ubangijin ba Allah ta'ala duk yanda mutum bawa ke ganin cewa yana bauta masa to kuma dole ya rika jin tsoro cewa kare wani zunubi ubangiji kuma ya bar shi ya ki taimakon sa akan da'an ita kanta dan haka sai zama tababbe ba a taimake shi ba to banda wannan kuma shine ya zama da ya kawo mana wannan babi shi kuma cewa wato wajibi ne ga bawa ya zama wato kare ya aminta da makar na ubangiji makar na ubangiji shine wato tana da ubangiji ke yi ya zama ubangiji ya baka ni'ima sai ka rika ganin cewa ai wannan wato da'a da kake ma ubangiji ba za a taba samun wani zunubi da zai zama ya tunkuɗe ka daga da'ar ba har ka rika jin cewa wannan yana sa maka wani fariya ko kuma idan mutum yana fama da wani wata jarabawa ce ta saban ubangiji sai ya rika ganin cewa shi ina ai ya riga ya tsira ubangiji tunda yayi zunubi ubangiji ya bashi kudi yayi zunubi ubangiji ya bashi kudi yayi zunubi ubangiji ya bashi kudi sai ka ina to ayya ya riga ya gagara ubangijin ba ya zama gagara ne ya gagara ubangiji ba inda ubangiji zai yi shi ma yana da wani karfi ne to wannan shi da mala ya kawo wannan babi saboda ya ja mana kunni cewa aqiban wannan al'amari aqiba ce mai girma idan bawa yaje yana san ubangiji kuma dole yana tsoron ubangiji idan san ubangijin ya zama ya sanya masa har ya zama yana jin cewa shi yayi kawai duk abin da ma zai faru dole shiga aljanna kawai kamar yadda zaka ga wasu ƴan masu tarar arab daka suna kokarin nuna cewa wato ai ba dai ka ce kana san Allah da manzansa ba to ka je duk abin da zaka yi kawai ka je ubangiji ya saka aljanna kaga yanzu wannan sun amince daga makar na ubangiji wato sai ya rubuta musu tabe wasu ta wannan bangaren saboda dole bawa ya rika jin cewa yana tsoron ubangijin yana tsoron kuma watan wata ran da mai ma zai cika kansa kana sallah kana azumi kana amma kana da ikkata mu ubangiji zato ba zai tabar da kai ba dan ubangiji baya tabar da bawan sa to amma kuma duka kana jin tsoron kar a samu zamiya domin zuciya na hannun ubangiji dan wato wani wato sakaci mutun yayi sai ubangiji ya bashi da shedan kuma sai zama ya sama rinjaye a kansa to ire-iren wannan shine mala ya kawo wannan ayan afa aminu makar Allah fala ya'manu makar Allah ila alqawl khasirun wannan aya ta zo ne wato jerengiyar abubuwa da yawa da ubangiji ya kawo Allah ya ce afa aminu ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun ashe shin wato waɗannan ƴan garin nan za su amintu azaban mutadzirkake su bayatan wa hum na'imun da daddare suna bacci aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun koko suna jin cewa sun aminta abinda muka basu na ni'ima Allah ta'ala ya kawo azaba duhan a lokacin da suke wato da rana shine duhan wa hum yal'abun suna wasannin su har sun riga suna jin cewa ubangiji bai kawo musu wannan azaban ba afa aminu makar Allah to yanzu sun aminta daga makar na ubangiji ne cewa ubangiji ba zai iya zuwa musu ta wasu hanyoyin sa ba suna ganin sun toshe duk wani hanyoyi da za su ma ubangiji fala ya'manu makar Allah ila alqawl khasirun ba masu amintuwa daga makar na ubangiji ta nan ubangiji sai mu tafi asararin mutane to ashe wannan aya abinda yake nuna mana shine wato karfin imani ya kamata ya lazumta ma bawa ya dinga fata na rahmar ubangiji yana tsoron azaban sa kuma kar ya zama ya rudu domin dama rudu take kawo mutum ya zama ya shantake ya ji cewa ma shi yanzu ya riga ya hautu da tsira kin mutum ya riga jin cewa tare da yana aiki bai hautu da tsira ba wannan alama ce na cewa shi ya san ubangiji alama yana cewa ya daga cikin zababbun bayin ubangiji kullun aiki yake amma gani yake yi shi bai kai ba aikin ma da yake ai bai kai ya kawo ba wannan kuma shine hakikanin gaskiya duk wani abin da zaka yi sai ubangiji ya yaddan maka sai ya baka jarin sa sai ya baka iskar shiga shaka sai ya baka karfi sai kuma ya karkace da zuciyanka ka karba idan bai karkace da zuciyanka ka karba ba to ba bai da aka karba saboda shi kaga ba wani abu ne da mutum zai zo ya dinga wani rudi yana jin cewa shi yana ma ubangiji wani aiki mai kwara ba har yana ganin shi dole ne ubangijin ya bashi wani sakamakon sa zaka ji ubangiji yana fadan cewa wanda suka fi tsoron sa ma shine malamai wanda suka san sa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama sannan kuma ya fadi cewa bayinsa na gari su ne wanda suke tsananin tsoransa tare da kuma suna aiki suna tsananin tsoransa wallabi innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiquna su ne mumune su ne wanda saboda tsabar tsoran ubangiji su a razana suke suna tsoran ubangiji a razana ko yaushe suke da ubangijin su wallabina hum bi ayati rabbihim yu'minun kuma sun imani da ayoyin ubangiji wallabina hum bi rabbihim la yushrikun kuma ba sa tara ubangiji da wani wajen bauta wallabina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un sune waɗanda idan suka yi aiki nagari kuma ba sa zama sun ruɗa wannan aiki nagari suna jin cewa za su koma zuwa ga ubangiji su an karba ko ba a karba ba to kaga yanzu wannan shine aiki na mummunan gaskiya mummune yayin da yayi aiki kullun gani yake yi aikin ma yayi aikin nasa ma ya cika yanda ya kamata kada fa yazo akwai wani gajiyawa wanda kuma in dole akwai gajiyawa in akwai ubangiji yace zai rike shi da gajiyawa kaga wato babu wanda zai sha mazalla yana ana tambaye shi yana cewa babu wanda mutum babu a cikin mu wanda aikin sa zai shiga da shi aljanna suka ce har kai ya manzon Allah yace hanni sai dai ubangiji ya lallabe inda rahamarsa to kaga ashe ubangiji in bai lallabe ka da rahama ba to babu inda za a yi babu wani aiki da zaka yi zaka ce wai kai ka burge ubangiji dan haka ma ba a isa ma a ce za a saka auta ba babu in ubangiji yace zai nemi hakkin sa wanda ke hannun bayi hakkin bautansa da zamu yi yace zai nemi baki daya to ai babu wanda zai sha babu wanda zai sha dan abubuwa ne da yawa kake bukatan ka ce kai da kanka kai kuma babu abin da kai na bautan ubangiji sai da ubangiji ya taimake ka sabanin wasu daga cikin kangararru wanda suka bace a cikin waɗannan al'umma daga cikin sufaye da wanda ma ba su ba su har suna ganin cewa su ba sa bukatar su ji tsoron Allah su zaka ga daga cikin sufaye sau tsabar bautan Allah da suke wai su suna ganin wato wannan bautan Allah ya ishe su ba sai sun ma su ba za su bauta ma Allah suna tsoron sa ba za su bauta ma Allah ne suna tsananin soyayya kawai haka shi suna yawo nayatawa cewa ai kai baka kai martaba irin tamu ba martaba irin tamu shine mu muna bauta ma Allah ne so tsabar soyayya soyayya kuma galibi zaka suna magana mahabbatan wa ishqan soyayya wai irin soyayya zaka ji suna sifata ubangiji kamar soyayya da wani saurayi da budurwa irin wannan kaga ba daidai ne ba ba irin wannan soyayya ne yake ya hada mu tsakanin da ubangiji ba soyayya da hada mu tsakanin da ubangiji soyayya ne a matsayin mu na bayin sa a matsayin mu na mu bauta masa a matsayin mu na muna jin dadin bautan a matsayin mu muna san sa saboda halitta mu da yayi a matsayin mu muna san sa saboda taimakon mu da yayi ya sanya mu akan turba na addini wannan saboda irin wannan soyayya ce ta addini ba soyayya da ka duka jin cewa da an taba baka ta kuka ka ce jazaba ta kama wani abu irin wannan ka fadi ka ce zaka suma amma kuma in aka tambaye ka zaka ce aka ba maka ji tsoron ubangiji kai yanzu ka riga ka hawo cikin natsira kai duk abinda ake yi na a dinga ji tsoron ubangiji ana bautar sabar tsoro to kai ba ruwanka a ciki kai ba ka yin wannan kaga wannan duk wanda yayi irin wannan to yayi al'amuru min makarin lahi ne wato yana kokarin ya ce shi ya aminta ne daga wato makaro na ubangiji tayalan da ubangiji ke bayi ubangiji kuma tayalan da yake bayi sa da yawa idan ka ce kai ka kula san to ubangiji kuma zai biyo maka ta wasu bangarorin kuma ba ka san da su ba ya salado shedanu a kanka su zama suna riya maka wasu abubuwa wanda ba daidai ba haka zalika idan ubangiji ya kan zo mata bawa ta abubuwan da yake bashi na wato ni'ima zaka wani shi jarabawa su shin an bashi ni'ima sai ya rika cewa ubangiji ya bashi ne saboda wato wani iyawansa saboda ilimi da yake da shi saboda iya bajinta da yake nuna wajen kasuwanci har wannan sai sa ya rudu to kaga wannan kuma sai shedan ya zo musu ta wannan bangaren shi shedan dama jira yake yi a samu irin wannan kafar shi kuma sai ya zo sai ya riya maka cewa to shi kaga yanzu sai ka rika jin cewa kai ne kake da ka zo da irin wannan abun kaga shikenan sai ka jingira ma ubangiji shi gajiyawa shi kuma ka rika jin cewa ubangiji ba zai iya ba ka rika jin cewa wato abinda ubangiji ke yi ma bayi na talala so kai wannan ka riga ka haushin na tsira to wannan kaga shine asalin makaru da yake samun bayi da yasa mallai ya kawo mana wannan wanda wannan kuma ba mi amintuwa daga irin wannan makaru sai wanda yake bayi da rabo duk wanda ka gani yana jin cewa shi bayi da wani abin da zai dinka jin tsoron ubangijin sa a kansa to wannan alama ya cewa shi asararre ne zai yi asara kwarai daga gaske zai yi asaran kansa ba zai kuma asaran imanin sa ubangiji watakila yana masa tayala ne yana son ya dauki zunubinsa baki daya domin wannan shine asalin abin da ubangiji ya faɗa a cikin qur'ani wala yahmiluna atqalahum atqala ma atqalihim in ka kana ta yin abu wani za ka yana ta zunubi ubangiji sai ya bashi kamar waɗannan kafirai za ga wasu daga cikin masu ranin imani daga cikin suna faɗa ce ala a ce suna ta zunubi kai ka kyale mu da Allah wannan harkan duniya kawai sai an cashi an nema ne haka za ka suna faɗa ya za a ce suna ta zunubi an ba su makamai an ba su dukiya an ba su waye an ba su kaza an ba su kaza alhali ya manta duniya wadannan abubuwan civilization ne ga wanda ya san abinda malamai da wanda suka san yanayin peak na civilization da kuma decline ɗinta take ba zai mamaki ba duk shekara nawa suka yi su ma in ka duba shekarun da malaman kimiyya na civilization suke faɗa to ai ma ba su ma gama kai lokacin da ya kamata ce su sun samu decline ba sun sauka ba so da kai ka damu ba idan kuma kai rewind ka juya can kuma sai ga musulman ne su kuma musulman to da can da suke bin ubangiji da suke bin ubangiji wato wannan bin ubangijin bai ji kawo su ma azikin ba ya kawo su azikin yanzu kuma su waɗannan da yanzu suke ta kin bin ubangijin to idan ka je ka duba za ka je ka gani ashe akwai wasu abubuwa kila da suka kare wanda ubangiji kuma yake so watakila akwai wani adalci da suke dan yi ko da dai ba adalci tsakanin wajen bautan ubangiji ba amma sun kiyaye wasu abubuwa na kai zalunci shi kuma dama tarban al'umma ta samu rayuwa mai dadi shine kai zalunci kowa da kowa ya zama bai zaluntan kowa to mutaka aka samu wannan ko kafiri ne ko za a samu dadin wato aziki za a samu aziki za a samu abin da ake so a rayuwa duka za a samu ila iyaka dai ka ce wato lahira ba ta kyau ba to kaga tare da haka kuma ubangiji duk suna ta yi kuma yana ta bude musu kofin aziki to ga wanda ya san ubangiji kuma ya san wannan tala ubangiji ke musu yanzu mu a Najeriya nan da mu zaran mun dan sa'a ma ubangiji ya dan kawo mana yunwa da kama jaka da mu yagun shugabanni wannan fa alama ne na ubangiji yana san mu tsakani da Allah alama ne na ubangiji yana san mu mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakil shikenan a cire mana su sai a kawo mana canji mu ma ya kamata mu zama mun sadu da mun nuna mu ubangiji cewa ga laifukan mu ba kamar yadda mu al'umma mai suke yi ba sai su ba su da wani laifi ba su wa shugaban nan ne kawai su laifin Najeriya daga alfinta zuwa ya'unta su ne kawai shugabanni ba mabiya ba maimakon mu ce daga shugabannin ga mabiyan ga kowa na yi kowa sai gyara ba shikenan ba to amma za ka gani mu yanzu ba ma san mu faɗa wannan abu na din to amma yayin da kaga an samu bayi suna ta yin zunubansu ubangiji kuma ya ta ba su aziki to ubangiji ya riga ya cire taimakonsa ne akan su so yake samu zunubin su cikakke in tashin kiyama li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzar alladhina yudhilluhum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun ki saboda su dauki zunubin su zunubi cikakken zunubin su ran tashin kiyama da kuma zunubin wanda suke batarwa ba tare da ilimi ba cir da abin da za su dauka ma kansu tashin kiyama na zunubi Allah ta'ala a cikin suratul a'raf ya kara ba mu labari ya kara cewa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahla bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un bamu aiko ma wata alƙarya wani annabi ba face mun ga sauko da azaba da kama jika da wani azaba da ba a so saboda su dawo a shi kaga wannan shine mataban farko yayin da jama'a suka zunubi sai ubangiji ya jarabce su da wasu jarabawoyi na rashin dadi saboda su dawo la'allahum yadharra'un thumma badalna ma kana sayyi'atil hasana hatta 'afa Allah ta'ala yake cewa daga nan shikenan sai mu ju in suka ki dawowa sai mu juya wannan mummunan jarabawan da muka musu mu bai da shi kyakkyawan jarabawa kuma hatta afau Ali ibn Abi Talha al-Walibi daga Ibn Abbas yake cewa hatta afau shine hatta kathuru wa kathura amwaluhum har sai sun yi yawa sun ƙara adadi mai yawa kuma dukiyar su ta yi yawa Ma'amar shi ma yake cewa hatta surru bidhalika Ma'amar da Qatada Ibn Amr as-Sadi yake cewa hatta surru bidhalika sai sun zama sun yi fariya sun yi farin ciki da abin da aka ba su suna nan kuma wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa akhadnahum baghta har sai kuma su kuma suna cewa ma ai abin ya zama tarihi abin da ya dinga faruwa jinwa da aka yi da kaza da kaza wannan duk tarihi ne shikenan ubangiji sai a afke ya zai ya afka musu wa kuma la shi'urun ba su sani ba ubangiji zai afka musu ba su sani ba to ashe kaga wato ubangiji yana yin jarabawa ne mataba idan ka kai yanzu da kai ka saba mu iyaye ubangiji ya dan kawo maka wasu yan jarabawa sai ka so yake ka gane cewa saba mu iyaye babu kyau shikenan sai ka je ka ce a yafe mun shikenan a cigaba da rayuwa haka amma kaga ka saba ma iyaye ubangiji ya kawo maka wato duk yayin da ka saba shikenan ubangiji sai ya ƙara buɗa maka hanyar arzikin sa kana neman wato hanyar mulki ta hanyoyin da bai kamata ba amma duk yayin da kai wannan kai wani yanke-yanken ka je ka bi nabin nan shikenan ubangiji sai ya ƙara buɗa maka kana neman taimako a harkan kasuwa da harka na wajen aiki yayin da kai ka je kai shirka ubangiji sai ya ƙara buɗa maka to wannan ga mai hankali alama ne kamata ya je kuma kansa kuka kamar ubangiji ya sallama shi ne ya riga yana so ne wato ya samu zuri musu cikacci domin da ubangiji baya son ya samu wannan shikenan sai ya kawo musu jarabawa shikenan sai ya dawo to amma yayin da jarabawan ta zo ta kila sai ya kawo da kai bai kalli jarabawan ba shikenan ubangiji sai ya ce thumma badalna makana sayyatil hasana hatta afaf har sai an sami abin da yake so din shikenan kaga sai a samu jarabawa kuma ubangiji a tarihi ya dinga nuna mana irin wannan buga mana wannan misali in an duba zaka ga yayin da ke bada babu labarin kisan kamina har yanzu dai a duniya zai wahala a samu a ce wani saboda kudin sa saboda dukiyar sa inda za a rika jejjera abun dukiyar la tanu bil usbah za ta dinga ba majiya karfi da za su dinga rike wannan dukiya din sai za ta dinga rinjayen su suna ja tana jan su ina ganin har yanzu dai a duniya masu kudi irin waɗannan ba su da yawa in ba za a samu din amma tare da haka aka samu mutanen sa masu hankali suna cewa la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin kar kai ma Allah fariya kai dinga nuna cewa kai wannan ka samu da iyawanka ne har ka duka jin cewa mutukar ilimin ka da kuma sanin mutalan arziki da kai to ba za ka taba samu wato juyawan arziki ba kar kai ubangiji wannan ubangiji zai iya zuwa maka ta wani hanyar baka sani ba la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin amma shi sai rinka cewa inna ma utitu ala ilmin indi an bani ne saboda ilimi da nake da shi na iya neman kuɗi na iya kaza na iya kaza na iya kaza Allah ta'ala shi da ya tashi kuma kaga shi ma sai ya dirkace shi to wannan shine ake cewa ba dole kai sai ka gani lokacin da a dirkace waɗannan bayan Allah ba amma dai sunna ce ta ubangiji sunna ce ijtima'iyya ta ubangiji baya canza ta kuma ba wa yayin da ya zama ya zama yana saba masa ubangiji ya bar shi da ni'ima to wannan ni'imar sunta ne qima azaba ce amma shi bai gane ba kuma ubangiji da sannu ga wanda ya rayu ubangiji ya bashi rayuwa mai tsawo to zai ga ubangiji kuma ya zo ya dirkace wannan da azaba kamar yadda yake bada labari fa kasafna bihi wa bidaril ab sai muka nitse shi da kasa ta nitse shi da abinda wato ya aje na gidan nasa fa ma kana lahum min fi'atin yasrunuhum min dunillahi ma kana min almutasirin ba wani wanda zai taimako shi in ba Allah ba kuma ba za a taimake shi ba to ashe kaga wannan suna ci ta ubangiji cewa yayin da aka samu ni'ima mutun ya dinga jin cewa shi yanzu ya riga ya tsira ya riga ya hakilin na tsira shi yanzu kawai wannan iyawansa ce za ta kawo shi komi to wannan bai sani ba ubangiji zai sallado wasu abubuwa a kansa kuma alama ne cewa shi ba zai asararre ne fala ya'manu makar Allah illa alqawmul khasirun ba wanda ke amintuwa daga makar na ubangiji sai asararru mutane hakikanin malamai suke magana cewa hakikanin mutum ya ce ya amintu daga makarin na ubangiji ta yalla ubangiji zai yi abin da sa yake zama babban zulubi ya kuma zama wato shirka malamai sa ya kawo mana shi anan babin tauhidi saboda shi bawa yayin da ya zama ya amintu daga ta yalla ubangiji ke masa to kamar ya daidaita ubangiji ne tare da mahalucinsa wajen cewa wato shi ya isa zuwa ga abin da ya samu na dukiya saboda iyawansa iyawansa kuma sai zama ya je da ubangiji wataƙila an fahimci yanda shirkan da yayi shi iyawansa ce yake gani da kuma abin da kuma wato gwanancewansa sai zama wannan gwanancewan da sai ya zama ya daidaita shi da ubangiji kuma maimakon ya mai da lambarin zuwa ga ubangiji ubangiji shi ya bashi shi ya bude masa hanyar arziki shi ya masa kaza sai ya koma yana jin cewa wato ya kai wannan martaban ne saboda iyawansa saboda iliminsa saboda kaza to sai zama yayi ma Allah ta'ala shirka ta wannan bangaren tunda ya jefa ma ubangiji gajiyawa shi kuma ya jefa ma kansa kuma kamala to ashe kaga shi yanzu ya cinci dan kansa kenan ya kai martaban ubangiji shi kuma ubangiji ya kuma sako da shi to wannan shine zai zama wato shirka din shi yasa malamai suka ce to wannan ya da martaba guda biyu idan ya zamana mutum ya zama ya sakankance daga abinda ubangiji ya bashi na ni'ima ya zama har baya tsoron ukuban da ubangiji zai masa sai ya zama ya maida saban Allah kamar sharwa ya zama yana jin cewa ubangiji ma ba zai iya masa komi ba ko arzikin da ubangiji ya bashi ubangiji ba zai iya dauke arzikin nan ba kamar tsuntsu za ka ji wani ana cewa yanzu kamar dangote ubangiji in ya ga dama zai iya cire wannan arzikin kamar tsuntsu sai ce kai wannan ai har duniya ta dade eh alhali ya manta yanzu dangoten in aka dauke shi haka aka kai can wani gari can wani wani tsibiri da ba zai iya samun hannunsa ya kai zuwa ga wani arzikin ba ya zama talutun kuwa abu ne mai sauki gurin ubangiji ya mai da shi wato kamar ba mai arziki ba kamar ya zama kamar ba shi ne ake labarin sa a kasan nan ba wani abu ne mai sauki to yayin da mutum ya zama har ya sakankance yana ganin cewa shi baya tsoron hukumar ubangiji baya tsoron har ya zama sakankance da saban ubangiji to idan ya zama wanda ya cire mishi tsoron baki daya ya rika jin cewa yanzu wannan iyawan tasa ko wannan ni'imar za ta dawo ma kuma ubangiji bai isa ya kawo mashi wani tasgaro a abin ba to yanzu wannan ya fita musulunci an fahimci yanda mataban take wannan mataba ta farko shine ba a samu tsoro ba an rasa tsoron baki daya a zamanin baki ya zamanin baki dai shi baya tsoron ubar ubangiji baya tsoron ubangiji yazo masa ta wata hanya yana jin cewa kawai shi ya riga ya hauci da natsira ubangiji bai da wata iko akan sa bai da wani iko akan sa to yanzu kaga ya jefa ubangiji gajiyawa to yanzu wannan ya fita musulunci wannan shine in kuma aka sami wato a wato ya dai sakankance ya wato karkatan ma aminci din amma kuma duk da haka ne in aka taba mushi ubangiji yana dan tsoro in aka gaya mushi cewa akwai ubangiji to tsoron dai tsoro ne kadan amma dai bai zamiya ba to wannan shirka ce karama kuma kabila ce min kabila irin gunuf idan mutun yayi to ba za a ce kai tsaye ya fita musulunci ba wataƙila an fahimci bambancin abin guda biyu saboda haka dai almuhim dai anan amala ya kawo wannan aya saboda mu fahimci cewa su ma'abuta imani su wato yayin da suke ma'alaka suna sallah suna azumi suna son Allah suna son manzansa suna wato gabatar da abinda ubangiji yake so akan soyayyen zukatansu amma tare da haka zaka samu kuma suna tsoron Allah suna tsoron ubangiji kar su zo su gabatar da wani gajiyawa ubangiji ya salalo shi dan akan su shi ko su ko fajirai zaka samu su kuma suna aikata tsoron Allah ne su kuma suna rena tsoron Allah ba suna ganin tsoron Allah ma fa abu ne kadan fa muka yi fa ba wani kawai kaza ne tsoron zunubi suke yi amma kuma sai ne zunubin zunubi suna ganin ta kamar wani wato kamar kace wani kuda ne a hanci to kaga duk wanda baya ganin kuma girman zunubin da yake yi kaga ba maganar tuba kuma ba maganar tuba wannan kamar yadda muka shafa da muke tantantawa daga jin sufaye har ma daga jin yan shi'a zaka samu akwai wanda zaka ga shi yanzu yana ganin ma waye dan yayi ba Allah da ayi da shi yanzu bari ya mai dan tsaya daga aikin tukuna yana ganin kamar yana bin Allah bashi ko kuma ya rika ganin cewa shi yanzu bari dan je ya rika dan ma Allah zunubi saboda wai in ba haka ba wadannan aikace alherin da yayi ai sun yawa to kaga duk wannan abin da ya kawo shi al'amuru min makarillahi wato ya aminta ya rude da aikin da yake ma ubangiji alhali wannan aikin da yake yi idan shi kansa in za a bi keke ba zai kai labari ba ba me wanda zai kai labari ubangiji tsaya zai mishi wani wato hisabi keke da keke kuma ya kai labari babu shi mazalla har shi kansa aka ce yace har kai aka yace har hanni ba wani aiki da mazalla shi kansa yayi face ubangiji ne ya mishi ni'ima sadaka wannan ni'imar ita ce za ta ci gaba da gudana wurin Allah ta'ala ga gabayin Allah ta'ala al-imam ibn al-qayyim a cikin tariqul hijratayn yayi magana akan amfanin bawa ya rika jin tsoron Allah ta'ala yana aikin da amma kuma yana jin tsoron ukubar ubangiji yace abinda wanda zai gadan masa shine wato zai ƙara sanyawa ya ga munin aiki munin zunubi duk wanda baya tsoron wato ukubar ubangiji kaga ba zai ga zulubin da yake ba da zai ga kuma girman zulubin da yake ba to wannan mutum kai zama ya amintu daga talan ubangiji ba babban abin da ya gadan masa shine ya rika jin cewa a zuciyarsa zunubi ne babba sannan banda wannan kuma zai ƙara gazgata razanin da ubangiji yayi cewa duk wanda yake za akwai azaba to zai ƙara gazgata haka sannan kuma abu na uku wannan zai ƙara sanyawa cewa ya ƙara makansa kaimi na aiki saboda bai san abin da zai cika ba to mutakar mutum bai da wadannan abubuwan guda uku ba zai ituba ba ka rika jin cewa zunubi ne babba mutaka kana rena zunubi to ba maganar tuba kuma kana ganin cewa wannan zunubi ai abu ne karami Allah zai yafe kaga ba maganar tuba mutakar kuma bawa kuma bai yi imani da abin da ake cewa in aka yi shirka akwai wutan jahannama ba kaga ba yanda za a yi tuba daga shirka mutakar kuma wato yana jin cewa shi yanzu ya hauci da natsira shi dole ma ya mutu mumuni kaga babu yanda za a yi tuba babu yanda za a yi gajiyawa ya rika kallon gajiyawarsa ibn al-qayyim yayi magana wanda yake mai razani kwarai da gaske kaga wannan ya kamata ya zama ya ƙara ƙarfafa mana gwiwa wajen aiki kada mu zama mun rudu ga aikin da muke ma ubangiji mu ci gaba da neman ubangiji ya ci gaba da tabbatar da zagadagan mu akan da'a inda zukata na hannunsa imamu ahmad kamar yadda aka sani an sha jin wannan kissa bai da lafiya amma aka rika shedan ya rika zuwa masa yana cewa ya riga ai kai ka hatu na tsira yana cewa tukunade 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 abin da yake faɗa mashi tukunade tukunade saboda so yake yi ya samu ta yar kafashe shi da Imam Ahmad zai zama har ya rika wato iftirari ya zama ya rubu da aikin da ya gabatar shi kuma in ya zama ya rubu har ya rika jin cewa aikin sa ma dole ubangiji kawai ya sa shi aljanna to kaga yanzu ya bata aikin sa baki daya aikin baki daya ya lalace kuma abu ya lalace kuma a ƙarshen awa na rayuwa kaga wannan abu ne mummuna kwarai da gaske Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi ya rubutar da sanadin sa daga zuwa ga Husain ibn Muhammad Al-Marwazi daga Shayban ibn Abdurrahman At-Tamimi daga Qatada ibn Da'amah As-Sadusi Qatada yana fadan gami da maganar aji tsoran ubangiji da kuma yanda bayi yake ruduwa da aikin su yace baghatal qaumu amrullahi wa ma akhadha Allahu qauman qattu illa 'inda salwatihim wa ghadratihim wa ni'matihim yace Allah ta'ala bai taba wato kama wasu mutane da azaba ba face zaka samu sun dogara ne da ni'imar da aka basu sun dogara ne da kuma wato wani wato kyakkyawan arziki da ubangiji ya basu fala taqtaru billahi innahu la yaqtaru billahi ila alqawmul fasiqun da aka bayin Allah kar ku dogara da aikin da kuke yi ku ce hukun hatirin mun tsira ba mai yi ma ubangiji wannan sai wannan da suke wato fasikai banda shi akwai magana da Isma'il ibn Rafi shi ma dai ibn abi hatim ya fitar daga ayyub ibn suwaid ar-ramli daga isma'il ibn rafi' yace min al-amn min makrillahi iqamatu al-'abd 'ala adh-dhanbi yatamanna 'ala allahi al-maghfirah daga cikin wato abinda bawa zai yi yace ya amintu daga tare da ubangiji ke masa shine ya tsaya ya doge akan zunubi amma yana sa ran ubangiji zai yafe masa ka san akwai wanda zaka suna zunubi amma da ka taba sai ce ai Allahu Ghafur Rahim ne ai Allahu Ghafur Rahim ne da Allah ba mu san tsanani Allah Ghafur Rahim ne to kaga wannan duk wanda kaga in kaga bawa na wannan inji Isma'il ibn Rafi' yace to wannan ya daga cikin al'amnu min makrillahi wato mutum kaman ya aminta ne cewa ubangiji ba zai wato babu wata hanya da kuma zai bullo masa to kuma wannan zai gadar masa da shedanin zo su zauri a zuciyarsa daga baya abin da yake tutiyan ma yana zai samu na gafara kuma bai samu ba tunda in ya fita musulunci kaga ba maganar gafara Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya kare mana imanin mu wannan shine abin da malai ya kawo bangare na farko na wannan babi na al'amru min makarillahi mutum ya zama ya zama ya saki ziki yana jin cewa ya riga ya amuntu daga wata daga azabar ubangiji ko daga ukubar ubangiji to yanzu kuma zai kawo mana kuma ga wanda su kuma za su cire tsammani daga rahamar ubangiji shi kuma dama wato fike ne guda biyu ko dai mutum saboda ubangiji ya bashi kaza ya bashi kaza ya bashi kaza ya rika jin cewa shi ba isa ma a cire mishi wannan ni'imar ba kuma ya dinga zake zulubi na ubangiji baya jin tsoron ubangiji to bayan kuma wannan kuma za a samu kuma wanda shi kuma zai tsabar tsoron ubangiji sai ya rika jin cewa shi tashi ya gaba yawo ba zai taba samun rahamar ubangiji ba to wannan duka ba wanda ake duk ba a so din to wannan shine mutashin nikatun mu insha Allah da zamu zo mu mutashi a katun mu na gaba abinda muka tarji Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya tabbatar daga dukan mu akan imani Allah ta'ala ya sanya kar mu zama wanda muke amintuwa daga makarin sa Allah ta'ala ya tabbatar mana da imanin mu ya sanya kuma muna daga cikin bayin sa wanda muke zuciya mu take cike falle tsoran sa wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أكو ولينا ده إلا غسكيا شي wancan saboda tsabar ubangiji ya bashi ni'ima sai dai na tsoran ukubar ubangiji ko wajjar bawan ubangiji da zai jarabce shi da shi shi kuma wannan saboda tsabar tsoro sai zamana har yana jin cewa ma shi ba rahamar ubangiji to ana iya samu mumuni amma yana jin ya samu irin wannan in ya zama akwai jahilci kamar wanda ya dinga cewa in ya mutu ya wato a nike shi a sheke shi a wato kona shi me ya ja mushi wannan saboda tsaba tsoro to amma kaga wannan shi wannan irin wannan tsoron kaga bai fitar ne daga musulunci amma ubangiji bai hukunta mushi ya fitar daga musulunci ba saboda wato sharadan bisu ka ba akan sa ba sharadai musu ka ba sabani shi wancan watakila zaka ga wanda duk ubangiji ya bashi ni'ima ya zama har yana jin cewa wato shi yanzu ubangiji ba zai iya zuwa mishi ta wani bangare ba ba wata kubar za iya da jarabar za iya zuwa masa wannan kaga kamar ya cincin akan sa ne ma yana nema ya kafa da kafa da ubangiji wannan kuma wannan yana da wato tsanani kwarai da gaske watakila a ce wancan ya dan fi sauki sakin al'amari duk da dai duk wannan su dai yana da irin nashi masifar Allah ya kare mu السلام عليكم.